wanda ya daidai da 14 ga watan Afrilu shekara ta 2021 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda, wanda ke namba 39 Yakubu Avenue, daura da Galadima Road, Angwarimi, Jihar Kaduna, a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala, inda muka kwana a cikin suratul Baqara aya ta 66. A jerin gwanan karatun wannan littafi, wannan shine majalisi na ko darasi na 4 a jerin tafsirin wannan littafi. Kamar kullum, Sani Dauda Foundation, inda ke ɗaukan nauyin fitar da wannan karatu zuwa ga al'umma, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin dukiyansa, ya ruɓanya masa da gidan aljanna, ya albarkaci zurriyarsa, ya sanya shi ya zama dalilin tsiransa duniya da lahira. Mu kuma da muke karantawa da sauraro, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin karatunmu, ya sanya shi muna yi domin neman yardansa, sa'annan kuma ya sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira, ya tara mu a cikin aljannan firdausi kamar yadda ya tara mu a cikin wannan masallaci. Allah maɗaukaki yana cewa:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء، إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة، لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون
الله مدوكي yan aba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labari akan taurin kai da cikin gaskiya da girman kai da kuma rashin mika wuya ga dokar Allah wanda banu Isra'ila suka yi ga annabi Musa alaihi salatu wassalam akwai ka'ida da malaman ulumul qur'an suke fadi a kan aya suka ce saukar aya a cikin qur'ani ya rabu kashi biyu imma ibtida'iyun wa imma sababiyun ko dai haka kurun ba wani abin da zai faru sai Allah ya saukar da aya ko kuma wani abu ya faru sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya ta dalilin faruwar wannan abu to wannan aya abin da ya faru a zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya saukar da ayar shine imamu ibnu abi hatim a cikin tafsirin sa yana kalto daga ubaida as-salmani yake cewa kana rajulun min bani isra'ila aqiman akwai wani mutumi daga cikin banu Isra'ila da karare ne baya haihuwa la yuladu lahu ba a taɓa haihuwan masa ba a gidansa kana lahu malun kathirun wannan mutumin Allah ya yi shi mutum ne mai dukiya mai yawa yana da kuɗin gaske wa kana ibnu akhihi warithuhu ɗan ɗan uwansa shine kaɗai zai gaje shi ganin haka faqatalahu kuma ihtamalahu laylan sai ya lallabo wannan dan dan uwansa sai ya kashe shi saboda yana so ya gaji dukiyarsa cikin dare sai ya lallabo ya dauki gawar dan dan uwansa sai ya tafi da shi wa wada'ahu ala babi rajulin minhum sai ya je ya ajje gawan wannan mutumin a kofar wani mutumi a kofar gidansa ya ajje kaga duk wanda ya gansa zai ce me ai wannan mutumin shi ya kashe gawan wannan mutumin da yi wannan aiki sai aka shiga rudani da kabilu kabilu ne aka fara cewa wane ne wannan mutumin da aka ga gawan a kofar gidansa aka ce shi ne aka fara zargin dai waɗanda suke kewaye da shi wane ne waɗannan su ce wane ne waɗannan su ce wane ne a irin wannan hali qala zur ra'ay wani mutumi wanda ra'ayinsa mai kyau ne a cikinsu minhum wannuha yana da hankali sai ya ce am alama yaqtulu ba'dukum ba'da yanzu dan me ba ku dinga fada da juna kuna so ku kashe juna akan an yi kisa abin ya zama haka wa hadha rasulullahi fikum ga annabin Allah a cikin ku wa kenan annabi Musa fa'tu Musa alaihi salam ku zo wajen annabi Musa alaihi salatu wassalam fadhkuru zalika lahu ku ambata masa wannan abin da ya faru za a samu mafita inda yana karɓan wahayi daga Allah to za a samu mafita a kan wannan matsala kala suna gaya wa annabi Musa shi ne wannan ayar kenan dalilinta inna Allah kala wa idh kala Musa li qaumihi a yayin da annabi Musa ya gaya wa mabiyansa inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara ba sun kawo kara ba ana neman mafita ko za a gane waye ya kashe wannan mutumin sai ya ce tunda sun gaya masa sai ya musu bayani cewa Allah ya umarce su su yanka sa duka umarni ne Allah ya bada me ya kamata su ji su ce mun ji bari mu je mu yanka sa قالوا بنو اسرائيل سكتي اتتخذنا هزوا ينزي ازلنجي ذات ايمانا
من شيء وني اي كسا بمسوى اي كسا اتكم با
kawai dan mun ce maka an yi mutuwa muna so mu gano wanda ya kisan zaka ce mu yanka sa kana izgilanci ne kana ga yawa annabi Musa sai annabi Musa ya ce musu qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin annabi Musa ya ce a'udhu billahi ina neman tsarin Allah an akuna min al-jahilin sai in zama daga cikin masu wauta saboda wannan ai wauta ce ko
mutum ne yazo tambaya ka bashi amsa
amma sai yace ana masa izgilanci
kaga banu isra'ila su suka yi tambaya aka ba su mafita amma suna kokarin nuna shi annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wasalam shine yake wauta annan kuma yake musu izgilanci kamar yau ya so yi kama da ɗabi'an ɗan Najeriya wanda zai yi tambaya zai tambayi malami amma amsan shi na aljihu akaramakallah ne hukuncin kaza malam ya ce kaza ne sai ce to akaramakallah ba an ce kaza ba ka san da wannan kake tambayan malam ka sai ka rike kayanka ai akaramakallahu ba an ce akwai wani mai rangome ba ko akwai wani mai kaza ba kaga anan yana da amsan sa a aljihu ne malam bai ba sa irin amsan da yake so ba shi yasa sai ya ce bai da wannan maganar ba kaga akwai kamaiceceniya da ɗabi'ar da Yahudawa suka yi wa annabi Musa tambaya ce kuma aka ba su amsa amma sun juya tambayar kuma sun juya amsar sun bai da ita izgilanci da shi annabin to wannan yana daga cikin kuskure babba wanda mutane suke aiwatarwa kuma dalilin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zaruni ala ma taraktukum ku kyale ni akan abinda na ajiye ku akai innama ahlaka alladhina min qablikum abinda ya halakar da wa'anda suka shuke gabaninku Yahudawa da Nasara asuratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim yawan tambayansu suna tambayoyin da ba su da amfani kuma idan an ba su amsa su ki yarda da amsar wannan abin shi ya halaka su to shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin banu Isra'ila dan ya zama mana izina kuma yana daga cikin dalilin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin wannan wata na Ramadana ya ji tsoron kada a fallanta wa al'ummansa sallan tarawihi ya zama wajiba kamar yadda salloli biyar suke wajibai sai dinga boyewa a gida dan ya fara masallaci aka cika kwana na biyu aka ƙara cika fiye da cikan jiya kwana na uku aka ƙara cika fiye da cikan kwana na farko da kwana na biyu ganin haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoro sai rana ta hudu sai ke fitowa sahabbai suka cika masallaci makil da gari ya waye suka ce ya ma'aikin Allah mun cika masallaci muna jiran ka fito sai ce ina sanar da cikanku gangan nake fitowa tsoron kada in fito a lokacin ana ta sauka da manzon Allah dokoki na Allah sai na ji tsoron kada Allah ya wajabta muku yin tarawihi kamar yadda salloli biyar suke wajibai shi ma ya zama wajibi ku kaza iya yin sa shi yasa sai na koyi sayyidina Umar ya riga fahimci dalilin haka manzo Allah ya riga ya rasu kaga dalilin ya gushe kenan ko asalin ta yin ta a ina kenan a masallaci shine daidai shi kenan sai sayyidina Umar ya raya wannan sunna a cigaba da yin ta a masallaci kaga anan tarbiya ce Allah subhanahu wa ta'ala yake ba al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalmi irin abinda banu Isra'ila suke yi wa annabi Musa sai Allah ya ce qalu du'u lana rabbak banu Isra'ila har ila yau basu tsaya a nan ba da sun yanka sa kaga da za a ce ga abinda za su yi da fatan sa
amma saboda saurin kai da kuma kin gaskiya na baro Isra'ila suka ce wannan ai izgilanci ne daga nan sai suka ce wa annabi Musa roƙon mana ubangijinka yubayyinu lana mahi ya gaya mana wace irin sa yake so mu yanka kun an ce sa ai jin ne hankali ya sani yake nufi ko kun ka yanka sa ka yanka sa amma saboda bin jijjigi na banu Isra'ila suka ce a gaya musu wace irin sa ake so su yanka kala sai annabi Musa ya ce musu innahu yaqulu shi ubangiji yana cewa innaha baqaratun la faribun wala bikrun awanun bayna zalik Allah madaukaki yana cewa innaha baqaratun sanda ake cewa ku yanka ita ce sanda la faribun ba guzuma bace ko huwar dabba ba wala bikrun kuma ba budurwa bace wacce sabi fara mata barbara ba awanun bayna zalik haka tsaki ita ba tsohuwa ba ita kuma ba budurwar da sa baya binta wajen yin barbara ba ta kasance haka tsaki wanda sa yana binta yana barbara ba wacce tana budurwa ba amma sabi fara kallanta ba faf'alu ma tu'maru kaga umarni kenan ku aikata abinda aka umarce ku kaga me ya kamata su yi ko su aiwatar to amma saboda taurin kai da girman kai na banu Isra'ila suka ki shi sa imamu Abu al-Aliya da imamu Suddi da imamu Mujahid da Ikrama da Atiyya al-Awfi da Ata al-Khurasani da kuma Wahab bin Munabbih da Imam Dhahhak da Imam Hasan al-Basri da Qatada daga Abdullahi dan Abbas suka ce wannan dabbar da ake cewa la faribun wala dikrun bi ma'ana la kabiratun harama wala saghira ba babba bace wacce ta riga ta tsufa kuma ba karama ba wacce kankantanta bai kai ga sa zai dinga binta dan barbara ba wannan shine abin da ake nufi da shi saboda haka Allah madaukaki yayi umarni gare su yace su aiwatar da abin da Allah subhanahu wataala yace su yi shine yace fa'alu ma tu'marun qalu du'u lana saboda taurin kai na banu Isra'ila dukkan gaskiya da rashin bin doka na Allah maimakon su je su yanka sai suka ce ka ƙara roƙon mana ubangijinka yubayyin lana ma launuha kamar kawai an ce su yanka sa yanzu sun koma sun tsananta wa kansu sai suka ce a gaya musu launin sanda ake so su yanka kaga Allah bai ce launi kaza ba kawai an ce sa su suka ce a gaya musu launin da za su yanka qala innahu yaqulu innaha baqaratun sai annabi Musa alaihi salatu wassalam yace Allah madaukaki yace innaha baqaratun sanda ake so ku yanka sa ce safra'u fatfati yalo kenan faqi'un launuha launanta na kayatarwa yana daukan ido asrun nazirin masu kallo zai faranta musu rai idan suka dubi wannan san a yanayin launanta yana kayatarwa kuma yana haskakawa shine ma'ana tasurrun nazirin ay tu'jibun nazirin yana burge masu kallo kamar yanda Imam Qatada da Abu al-Aliya da Ar-Rabi'u bin Anas suka fassara haka shi ma Wahab bin Munabbih yace idza nazara aw nazartu ila jildiha dan ka kalli fatar wannan san hakkar rana kallin rana idan ya buga jikin wannan san zai zaka ga kamar hasken ranan yana reflecting a jikin wannan san yana hasko fuskanka kai da kake kallanta wato yana kayatar da saniya ce ke ina fata mun gane kalman bakara yana daukan sa yana daukan saniya Allah bai bambanta namiji bane ko mace amma su su ne suke so sai an nuna musu namiji ne ko mace sannan kuma meye launin sa inda sun yanka san ko da Allah bai tsananta musu hukunci akan wani iri bane amma suka ce gaya musu launin da yaya take kaza da kaza da kaza sai Allah ya dinga tsananta musu dokan wani irin sa ake so to wannan yana da cikin abin da Allah subhanahu wataala yayi musu sai Allah ya ce qala innahu yaqulu innaha baqaratun bayan an gaya musu ga launin sai aka ce Allah madaukaki yace musu innaha baqaratun wannan sa ce la zalulun tusirul ab ba sa bace gulakantatta da ake aiki da ita a wajen noma wanda ake noma da ita ba irin ta ba wala tasqil harsa kuma ba ta shayar da gona ana amfani da sa a shayar da gona ko to sanda take jin dadi ta ci abinci ta zauna ta huta ba wanda ake wahala da ita ba kaga yanzu an ƙara tsananta musu ne hukunci kuma ga launin da aka ba su duk wanda suka gani idan tana da katsafatu ce tana da wannan launin amma ana shuka da ita ba ta ciki disqualified ba Allah ke so ba sai wanda tana da wannan launin ba a zuwa gona da ita ba a shuka da ita kuma ba a shayar da gona da ita tana zaune ne kawai kiwonta ake yi ba ta wahala wannan shine dabbar da Allah yake umurtan su irin ta Allah yake so su yanka dan a gano sirrin mutumin nan da aka kashe waye kaga wannan wato dokar yana ƙara nauyi Allah subhanahu wataala ya umurce su da shi shi sa Abdurrazzaq daga Ma'mar daga Qatada da suke cewa a wannan umarnin da Allah subhanahu wataala ya ba su cewa wannan san da za a yanka wala tasqil harsa musallamatun lashiyata fiha ta zama na cewa kuntatta musallama ba ta da ciwo ba ta da illa a tattare da ita kosassa wanda duk wanda ya ganta ya san cewa wannan san kosasshe ne lafiyayye ne ba yi da matsala shine lashiyata fiha kaga Allah subhanahu wataala ya fara tsananta musu shi sa Abdurrazzaq daga Ma'mar daga Qatada yace musallama yaqulu ya'ni la aiba fiha babu wani aibi tattare da ita haka Abu al-Aliya da Ar-Rabi' bin Anas da Mujahid suka fadi da Ata al-Khurasani suka ce dabbar da take tsayayya babu wani illa a halittanta kuma babu wani rauni lafiyayya ce babu wani abin da duk mutum idan ya ganta ya san cewa wannan ta isa dabba wacce take kosassa to irin ta Allah yake so su yanka Allah subhanahu wataala da ya gaya musu sai suka ce qalul ana ji'ta bil haqq bani isra'ila suka ce to yanzu ka zo da gaskiyar magana ka duba fa a tun farko da ba su yi wahala ba fa yanzu ne wai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo da magana wanda kwalwarsu za ta iya ɗauka amma da annabi Musa ya ce musu Allah ya ce kawai ku yanka sa su suna ganin ba magana bace shi yasa suka maida masa da maganan banza cewa wannan ai izgilanci kake mana annabi Musa ce ina neman tsarin Allah kada in zama daga cikin masu wauta irin ku wanda sun zo da matsala kuma an masu mafita suka ki yadda da wannan mafitar sai da Allah ya tsananta musu doka akan wannan yankan da suke bukata suka ce qalul ana ji'ta bil haqq yanzu kai annabi Musa ka zo da gaskiya fazabahuha anan ne suka samu dama suka yanka wannan dabbar bama kadu yaf'alun Allah madaukaki yace suna gab da rashin iya yanka wannan dabbar saboda wannan dabbar kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara ta yace dabbar an yi yawo an zagaye garin Misr da baki daya ba a samu dabbar ba sai a wajen wani yaro matashi kuma ita kenan kilo bawan Allah ne yake da ita sai yace ba zai siyar musu ba sai an tara mai zinari a cika fatar wannan dabbar sannan zai siya sannan suka amince kaga sun wahala ko suka amince shi yasa Allah ya ce fazabahuha wa ma kadu yaf'alun suka yanka ta wato suna gabda rashin iya yanka wannan dabbar saboda wahalar neman ta da suka yi da sun bi dokar Allah tun farko da basu wahala ba a cikin su ko wani zai ce ga a yanka amma saboda taurin kansu cikin gaskiya na banu Isra'ila suka dinga tambaya Allah kuma shi gaba da tsananta musu doka akan dabbar da za su yanka shine Allah madaukaki yake cewa wa id qataltum nafsan ra'tum fiha
fa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
أنا الله سبحانه وتعالى ياي واتو بلاغة القرآن إسم أني تقديمي لتأخيري وأنا شيني كما تأتي الله يقار كاولا بار وإذ قتلتم نفسا قد رأيتم فيها amma da ya fara labarin kaga bai fara da wa id qataltum nafsan fadaratun fiha ba sai ya fara ba da labarin abinda ya faru lokacin da banu Isra'ila suka zo suka samu annabi Musa ai ya kamata a fara ba da labarin akai taqdimi akai ta'khir labarin farko wanda yake shine asalin labarin sai aka sa shi a gaba dan a ƙara maka shauki sanin menene asalin matsalar wanda kuma yake na baya aka dawo da shi gaba kaga zaka so ka ji ina labarin ya kai wannan usulubi ne na sawa mutun shauki wajen labari idan ana gabatarwa dan zaka so ka san menene ƙarshen al'amari to Allah subhanahu wataala sai ce wa id qataltum nafsan tuna a lokacin da kuka kashe rai wannan ran mutumin da aka kashe kenan ra'tum fiha sai kuka dinga samun sabani a cikin sa Imam al-Bukhari yanda ya rawaito wannan hadisi a karkashin wannan aya a cikin tafsirin sa wato sahihin sa yace fadda'atum fiha ikhtalaftum fiha bi ma'ana kun samu sabani a cikin wannan ran dan har an so a yi fada da juna cewa wani shi ya kashe wani wani shi ne kashe wani aka koma ana cece ku ce har ana so a yi fada da juna wannan haka mujahid da afa al-qurasani imamu bahar suka ce ikhtasamtum bi ma'ana kuka fara khusuma akan wannan matsala haka ibnu jurayj yace bi ma'ana har kuna dabda kashe juna akan wannan za a yi yaki saboda ana so a gane wannan mutumin hamshakin mai kudi a kashe shi a banza haka saboda an san bayi da da karare ne da haihuwa ba me yasa aka kashe shi to dalilin ana so a dau fansa akan kusan wannan mutumin shine aka samu annabi Musa alaihi salatu wassalam danye hukunci akan wannan matsalar shine sai Allah ya ce wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun Allah shine mai fitar da abinda kuka kasance kuna boyewa a tsakaninku da wannan kisan da aka yi da kashe wannan mutumin malaman fiqhu sun fitar da wata ka'ida a ƙarƙashin wannan kissa wanda ka'idar tana maimaituwa akan ababai da yawa shine man ista'jala fi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi duk mutumin da yayi gaggawa akan wani abu wanda abun nan yana da kaso akan wannan abun amma sai yayi gaggawa akan abun kafin lokacinsa yayi wani hukuncin da shari'a bata amince masa ba to ukuwar da ake wa wannan mutum shine a haramta masa misali ba ya kashe ɗansa saboda ɗan yana da dukiya kuma ɗan baya taimakawa uba kaga ɗan yayi laifi babba ko wannan laifin kuma zai iya shigar da shi wuta amma sai uban yayi gaggawa yana ganin inda shi uba ne kuma zai riga ɗansa mutuwa bari ya kashe ɗan don ya samu ya ci wani abu to anan dokar da shari'a ta musulunci ta tsara shi uban ba za a kashe shi ba saboda ba a kashe uba in ya kashe ka saboda girman haƙƙin da uba yake da shi akan ɗa amma ukubar da za a yi wa wannan uba shine a haramta masa cin gadon ɗansa wanda inda ba komai idan ɗan ya mutu ai uba yana da ƙarfi a wajen gado idan aka samu ɗa misali ya rasu gaban ɗa ko wani ɗa a gida ya rasu kuma yana da dukiya mai tsibbin yawa sannan yana da ƙanne maza yana da ƙanne mata ko amma ba yi da ɗa ina fata an gane ba yi da ɗa kuma yana da mata kaga matarsa tana da ɗaya bisa hudu na dukiyar saboda fada ba a raba dukiyar hudu a bashi mata ɗaya ragowar ita uwa za a bata ɗaya bisa shida na wannan wato mutum kenan ragowar biyar ɗin kuma uba zai narka zai zama nashi sauran ƙannai da yayi ɗan kallo ne ba sisin da za su saboda uba ya fi su ƙarfi saboda asalin wannan ɗa ai daga jikin uba yake in ya so abin da ya gada na wannan mamacin in shi uban ya mutu su kuma yaran sai su gada daga cikin gadon uba kaga uba yana da ƙarfi kenan ko to anan shi uba abin da za a yi masa za a hana shi cin gado amma ba za a kashe shi ba amma shi ɗa da zai kashe mahaifinsa saboda yana so ya gaji mahaifinsa abinda dokar musulunci ya tsara shine ɗan za a kashe shi kuma za a hana shi cin gado ina fata an gane in an kashe shi ba zai ci gadon mahaifinsa ba sa'an nan kuma in yana da ƴaƴa abinda ya bari nasa shine ƴaƴan za su gaje shi amma ba su da wani abinda za su gada daga dukiyar kakansu amince wannan wannan yana nuna maka girman uba shi yasa ba abin da ɗa zai iya yi wa mahaifinsa ya saka masa da shi a duniya saboda sirrin zuwan ka duniya mahaifinka ne inda kayi kuɗi kafi kowa kuɗi a duniya kawo mahaifinka albashi kowace rana kana bashi miliyan 1 kaga a wata baka bashi miliyan nawa kenan 30 kenan ko baka di baka saka wa mahaifinka akan abin da ya maka a duniya ba muqaddara mahaifinka ma bai maka komai ba tunda ya haife ka ya baka ya watsar da kai a bola ga kacan kana rayuwa a bola kai kadai mahaifinka bai maka komai ba bai kai ka islamiya ba bai kai ka boko ba ya baka a titi kansu suka zo suka dauki kawainiyarka suka biya kudin makarantanka na islamiya suka biya kudin makarantanka na boko har Allah ya sa ka zama mutum har ila yau duka gashi mahaifinka ya maka wannan mugunta ko haƙƙin da yake da shi a kanka baya cancanta ka ce tunda ya maka wannan sai kuma ba ruwan karshi wannan malaman tarbiya suka ce a lokacin ne ma mahaifinka ya fi girman haƙƙi a kanka ka masa biyayya saboda lokacin da ya ba ka haƙƙinka lokacin kai kuma ka fi cancanta kai masa biyayya saboda ba abin da za ka iya yi ka fasa masa a duniya wannan yana nuna mana girman wa iyaye girman mahaifi to amma a yau zaka ga matasa da yawa sun yi sakaci da wannan haƙƙi na uba sai ka ga mutum yana ganin cewa shi mahaifinsa kila idan yana da arziki sai yana ganin to tunda ga na gwamnati me zai yi ko wato duciyar mahaifinsa na gwamnati ne shi ba ruwansa ba zai taimaka wa mahaifinsa ba in ka taimake shi kanka ka taimaka ba shi ba in ka ki taimakansa kanka ka cuta ba shi ba saboda mahaifinka yana buƙatan koda yana da arziki kyautata masa shine kyautatawa duk arzikin da yake da shi ka zo da wani abu ka ajiye a gidanku mahaifinka idan ya gani ai zai ji daɗi a zuciya ko zai shi maka albarka kuma albarkan nan zai shafe ka zai shafi kasuwancinka zai shafi zuriyarka in ka ki ka cuci kanka ka cuci iyalanka kuma ka cuci harkar kasuwancinka in kasuwanci kake in kuma harka ta ma'aikacin gwamnati ne kai sai ka ga kana samun tazaro a cikin sana'arka ba dan komai ba saboda baka kyautatawa iyayenka saboda a lokacin da iyayenka suke buƙatar ka kyautata musu kenan koda suna da dukiya balle kuma a ce talakawa ne su to su suka fi cancanta ka kyautata musu abin da za ka yi a duniya baka saka musu ba saboda sirrin su ne suka haife ka ina fata mun gane wannan kaga yau matasa da yawa suna da matsala a wannan sai ka ga wani ya kai wa budurwarsa Ramadan birthday amma babansa yana nan yana fama daidai da abinci ya kasa kawo gidansu masara ko gero ko suga ko makamanci haka na taimako a'a wani ma baro yake wani mota ma zai cika ya kai wa budurwarsa kuma kana nan wani zai zo ya dauke ta kuma kana kallo wani kuma zai zo ya dauke ta kaga lefko ma yayi siya lefko ma ya zo ya dauke ta shi kuma ana kallon sa abokai na kallon sa suna mai dariya yana cewa zan muka ku zo ina kuma kaga kai 20 kai karatun dan kama ba wan ba wan kai ba lada kuma me ba lada kai asara saboda haka gara ka je ka yi wa iyayenka hidima sannan ka ga ka samu aljanna musamman a cikin irin wannan wata a gidanku kila mutane 10 ne ko 20 ne ko 30 idan ka zo ka yi wannan hidima duk ran fa da yaci wannan abincin da mahaifinka da mahaifiyarka kai ko da mahaifiyarka ba ta cikin gidan nan idan kai wannan kyautatawan za ka samu aljanna kuma za ka samu alkhairin duniya kuma za ka samu alkhairin lahira waye ya asara kaga kai ne Allah ya shiryar da mu matasa a ji tsoron Allah a kyautatawa iyaye saboda matasa musamman a arewa wallahi matasa da yawa akwai matsala a wannan dan abin da zai kai da yawa daga cikin matasan mu take ne ba sa kyautatawa iyayensu ba sa yi wa iyayensu biyayya kai ba sa farantawa iyayensu rai wani da wuya ka samu mutum ya buga kirji ya ce maka kai ni in baba na ya kalle ni yana kuka na farin ciki sai dai kuka na bakin ciki kaga kai asara kai asara a duniya kuma kai asara a lahira inda za ka warware wannan matsalar shine tun kafin mahaifinka ya rasu tun kafin mahaifiyarka ta rasu ka lallaba su ka ce baba ka yafe mun duk abin da nayi maka in Allah ya yarda daga yau zan gyara ka gyara ka gani sai kaga Allah ya haskaka maka in kasuwanci kake in a karatun boko kake sai kaga yanzu Allah ya buɗe kwakwalwan kana ganewa in ba haka ba sai kaga kayi karatun in ka shiga cikin jarabawa sai kaji kana inna lillahi babu memory delete hayi memory delete saboda kana deleting din memory din mahaifinka sai ma sai Allah maka memory delete da yawa daga cikinmu wallahi muna shiga matsaloli a rayuwa saboda kuntatawa iyayenmu da muke yi muna musguna wa iyayenmu maza muna musguna wa iyayenmu mata sai Allah ya kyale ka ba fa ba abun wasa bane kuwa ba abun wasa bane ka namiji fa har ya koma ga Allah ba yi da hanyar shiga aljanna kaman iyayensa babanka da mamanka ko aure kai iyayenka suna da wannan haƙin har zuwa ranar da za su mutu kaga ko muna buƙata mu kyautatawa iyayenmu amma da yawan mu a wannan babin muna da matsala ba ma kyautatawa iyayenmu muna ba su wahala sa'annan kuma muna kuntata musu wallahi akwai yaron da na sani a nan garin kyautatawa babansa da yayi ya farantawa babansa rai baban bai da lafiya kuma ga babban wansu yana da hali ya fi su hali yana da kuɗi amma yake kyautatawa baban shi wannan ya buga can ya samu in an ce kaza zai je buga nan marance ne ya kawo kada kai baban ya zo kafin ya rasu ya zauna da yaron ya ce wani Allah ya maka albarka Allah ya kaza baban ya dinje masa addu'a ya ganshe fashe da kuka ya ce kai wani kai dan aljanna ne yaron nan ina gaya muku baban bai wuce wata daya cewa ba yaron nan sai dai sai gidan kansa Allah ya karba ko Allah bai karba ba to kai kuma kana nan kana zuwa kana ta'ajjiya a can inda babu abinda baka kwashi a ciki kaje ka kai mata kai asara ba lada a wurin Allah saboda kai ma magana da ita wa yake kai magana da ita ba tare da izinin babanta ba duk saurayin da ya magana da budurwa ba tare da izinin babanta ba yayi haramun Allah kuma ya hana ka kuma duk budurwar da ta yi magana da saurayi ba tare da izinin mahaifinta ba ita ma ta yi haramun kai da ita kun yi haramun saboda Allah ya hana ka yi magana da mace ba tare da izinin mahaifinta ba to samari haka suke sai dai budurwa ta zo ta ce baba wanda zan aura zai zo ya gaishe ka kana gaya maka wai ita ce fa yanzu ita tana baka umarni ne kawai ba baka saurare shi ita ce za ta aure shi wai ba wai sai ake nema ba ta ma gama ita za ta aure shi saboda haka take gaya maka saboda ita mangoka ta je London ta yi karatu kaga irin wannan musibar ita ce ta yi yawa a cikin al'ummar mu gashi muna da ƴaƴan amma kuma ne rayuwar ce Allah ya zare albarki sai kaga mutum yana ta abubuwa da yawa amma baya samun abin da zai zama masa amfani a duniya balle a lahira mu yi kokari mu gyara saboda na ga mafi yawan masallacin nan matasa ne kuma ku ne cibiyar al'umma in kuka gyaru al'umma ta gyaru idan kuka lalace al'umma ta ne ta lalace musamman idan kana so rayuwarka ta yi kyau ka riki iyayenka sun da kafa ka koma gida ka roki yafiyarsu ka ce su yafe maka ka ce su gafarta maka duk abin da kai musu na bakanta musu rai yanzu ka koma kana faranta musu rai daga yanzu kafin ƙarshen Ramadana ka ga me Allah zai maka a kasuwa ne idan ma'aikacin gwamnati ne ka ga me Allah zai maka idan ɗalibin makaranta ne Allah zai maka a karatu haka ga Allah ya buɗe kunyanka komai naka zaka ga Allah na sa masa albarka ina faɗin wannan ne ba don komai saboda muna da matsala a wannan babin ana jami'a ina karanta da ɗalibai da na kawo irin wannan misalin sai wani ɗalibi ya ce malam mamana ana da matsala na rashin lafiya da gashi malam na dinga taimaka mata da sauransu har aka caje mu 30,000 ya ce malam ya kuɗin da nake da shi kenan na ɗauka na ba da shi don kulawar mahaifiyata ya ce malam ta min addu'a ya ce malam wallahi wani bawan Allah ya zo ban san daga inda ya zo ba ya ce kawai in bashi akan nan baɗina malam miliyan 3 ba malam ne ba ni ya ce dalilin miƙewa ta yanzu kenan duk ɗan uwana suna ƙarƙashi na malam ni nake ɗaukan ɗawainiyar su 30,000 ya koma nawa miliyan 3 to kai ba akwai wanda ya ce dubu mamansa naira 100 ta tambaye shi ya shigo ɗakin ta ya ba ta 1000 ya ce malam ina komawa ina fita wani bawan Allah ban san shi ba ya ce ba ni dala 1000 na ce mai hadihi bi tilka ka ba da 1000 an ninka ma gomansa to in kai wa iyayenka ba kai asara ba ka sawa kanka wannan a zuciya da kai wa budurwa gara ya fadi eh da kai wa budurwa gara ya fadi ra'ayin ya koda ai kai asara gara dai ya fadi in wani ya samu kaga ai haka samu kaga ai mata ba sa son wannan karatun eh yanzu wata tana nan zuciyarta kamar ya fashe eh an ce kada a samu ATM ko kai ne ATM din gidansu kai ne direban ta kuma kai ne POS din ta to kaga abu ya lalace Allah shiryar da mu Allah kuma ya sa mu dace matasa mu ji tsoron Allah mu kyautata wa iyayenmu wannan babin wallahi babi ne mai tsada mu yi hakuri na matsa akan wannan saboda na san irin matsalolin da matasa muke fuskanta da wannan matsalar kuma wallahi idan baka kyautata wa iyayenka ba kayi asara duniya kayi asarar lahira saboda ka koma gida ka roki mahaifinka ya yafe maka in mahaifinka ya riga ya rasu bayi da rai yanzu ka koma kanin mahaifinka da tsuwar mahaifiyarka ka kyautata musu za ka samu alkhairin duniya da lahira saboda yana daga cikin haƙƙin da iyayenka suke da shi a kanka ko da sun mutu a san haƙƙin iyaye ba wasa ba Sa'ad ibn Abi Waqqas ne zai samu manzo Allah ya ce ya ma'aikin Allah iyaye na sun rasu shin akwai wani haƙƙi da suke da shi a kaina bayan sun mutu ya ce eh ya ce menene haƙƙin ya ce ka bi ɗan uwansu da abokansu ka kyautata musu yana daga cikin haƙƙin da babanka yake da shi da mahaifiyarka ko da bayan sun mutu mutane nawa suke yin wannan kaga ashe kenan iyaye ba abun wasa bane duk da san ban duniya aka ce ka kyautata musu ina fata an gane ku mu yi kokari mu gyara wannan alaka saboda Allah subhanahu wataala ya kawo mana canji shi sa Allah ya ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah zai fitar da abin da kuke boyewa na wannan sirri saboda yanayin lokaci za mu tafi a nan idan Allah ya kai mu gobe insha Allah subhanahu wataala za mu karasa kisan da ke cikin wannan banu isra'ila idan akwai tambayoyi sai mu amsa insha Allah subhanahu wataala wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ai mun gama bayanin Allah da yake al-Baqara jinsi ne duka ce sa yana daukar namiji yana daukar me yana daukar mace kawai Allah ya ce a yanka sa jinsin duka ce ba namiji ko mace ba ina fata an gane Allah da ya ce a yanka sa su kuma saboda taurin kansu da kin gaskiya suka ce wani irin sa sai Allah ya dinga tsananta musu ya dinga tsananta musu kuma mutum ne yanzu zai tambaye malami malam ya ce ga hukunci sai ce ba karamaka Allah kai malam a duba wannan matsala kamar yadda wani mutum ya samu Imam Shafi'i ne a Misra sai ya ce karamaka Allah ne kaza sai Imam Shafi'i ya ce ga abin da Allah da manzansa suka ce sai ce karamaka Allah kai ne ra'ayinka sai Imam Shafi'i ya ce a tarani fi kanisatin a toci kadanni da kake tambaya me ra'ayina ko bayan na gaya ma dokar Allah da manzansa kuma ina maganar nini nawa sai ce a soci ka ganni da zaka tambaye ni me ra'ayina tunda an ce ma Allah ya ce manzo Allah ya ce me kuma kake nema to yawancin mutane yau haka suke zai maka tambaya ka bashi amsa sai ce kai ma dan duba mana wai yana son ne sauki kaga irin wani yana daga cikin kurakurai da yawa da mutane suke yi haka kuma samari da ƴan mata zaka ga ana tambayoyi tambayar ma wani tambayan wallahi in aka fito maka da shi sai kai mamaki budurwa ce a cira take tambaya sun je Dubai ne da iyayenta za a yi mata shopping na aure amma sun yi dating ga wanda zai aure ta shi ma ya je Dubai sai suka haɗa wani hotel suka yi lalatansu sai suka dawo Najeriya yanzu sai ta dawo hayyacin da sai take tambaya yanzu ya hukuncin sai nace mata to yanzu dai tunda kun yi lalata ba a sani ciki ya shiga ko bai shiga ba a daga wannan auren har sai kin yi jini daya ita ce to malam ai kawai sun yi nace a'a ai ka'idar da musulunci ya bada sai kin yi istibra'i an tabbatar da wannan zinan da kuka yi babu ciki suka ce anono sai na so da kin bi sai ce you know no are you going to work sai nace to ki gaya wa shi wanda kuka yi lalatan da shi ya gaya wa iyayenki a daga akwai wata dan matsala ke kun kin ga jini shikenan kin ga cin kubuta kin ko baki ga jini ba aure fa da ciki ba aure bane sai kai aje zuci yanzu ya zaki nace sai yana zaki kike kika yi ba a lokacin da kike kina jin dadi ga hukuncin ka dinga dai kwana kwana nace wannan shine dokar Allah ba ni da abin da zan ja miki da wuce wannan sai shiru to yawanci zaka ga suna fada cikin irin wannan matsaloli Allah shi da mu Na zo malamin ne na tsara wannan rubutu goma na farko rahama goma na biyu dafara goma na uku dan tawa daga wutar zuwa aljanna kin hadisi ne kuma ya inganta ba hadisi bane hadisin da yazo da wannan dabbantawa da yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai malamai suna cewa yana kunshe ne da rahama kamar yanda ya jiranta shi amma hadisin da yazo a karara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace walillahi utaqa minan nar wa zalika fi kulli laylatin dare Allah tun daga farkon watan ramalana ranan da aka ce an ga wata tun daga daren Allah yana yanta bayinsa daga wutar har zuwa daren kashe na watan ramalana wannan yana daga cikin dangantakar da Allah ya wa wannan al'umma saboda aka ce mu dukufa dan mu nemi wannan aljanna kuma mu nemi Allah ya yanta mu daga wutar jahannama
wannan shi malam da mun ba kare mu da kuma wannan dangin da so ko Ramadan mubarak
eh Ramadan karim akwai matsala saboda shi Ramadan sharun ne mubarakun wata ne albarka da wannan ya yawaita a harshen mutane kuma da larabawa ai sharu ne mubarakun wata ne albarka ina fata an gane amma wannan kalmar da ake amfani da shi bai dace a amfani da shi ba har a ce Ramadan mubarak wato wata ne albarka yana da albarka ko inda cikin farkon watan Allah ya buɗe kofofin aljanna gabaki da yanzu ba gashi mun zauna a wannan masallacin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace gashi kuma muna sauraron karatu ko to tun daga Allah la'asab inda muka zauna muke sauraron karatu mala'iku sun zagaye mu da har zuwa sama ta farko ina bayanin mu a wurin Allah muna gama karatu za su wuce wajen Allah sai Allah ya tambaye su masallacin Sani Dauda dake waje kaza duk sauran masallatan dake duniya in dai an yi irin wannan a kuka barbayina sai su ce mun zo mun tadda su suna kadayin aljanna suna tsoron wuta sai Allah ya ce sun ga aljanna sai mala'iku su ce a'a sai Allah ya ce me kuke gani da sun ga aljanna sai mala'iku su ce wa Allah ai da sun fi kowa jajircewa wajen neman aljanna sai Allah ya ce sun ga wuta sai su ce a'a ya ce me kuke gani da za su ga wutan sai mala'iku su ce ai sai sun fi kowa nisan ta wutan jahannama sai Allah ya ce to na ina shaida muku na yafe musu gabaki ɗaya Allah na faɗin haka sai mala'ika ɗaya daga ciki sai ya ce wa fihim fulanun akwai wani ba tafsiri ya zo ji ba ya zo ganin Alhaji wani ne maula ina ba ta gane sai Allah ya ce wa mala'ikan bihi qad ghafartu lahum shi ma na yafe masa humul qaw la yashqa bihim jalisuhum duk wanda ya zo na inda ake karatun littafin Allah ake karanta Qur'ani da abin nan baya kaɗewa shi ma na yafe masa kaga duk wanda ya zo da ya asara ba kenan ko to kaga yafi wanda zai je Ramadan cup akwai matasa suna nan suna Ramadan Cup haka ne suna nan suna Ramadan Cup to kaga kai ka fi su alkhairi ka zauna ana rubuta maka lada kuma wannan aikin su mala'ikun nan haka Allah halice su wannan irin wannan aikin Allah ya sa musu haka manzo Allah ya ce Allah ya halice wa an su mala'iku ya sa su dinga yawo a doran kasa duk inda ake karatu su aikin su kenan in yazo wucewa ya hango sai ya ce halumu ila hajatukum sai ya kira sauran mala'iku ku zo ku zo ku zo ku zo ga abinda Allah ya halice ku dan shi nan sai su zo suna zuwa sai su zagaye mu gabaki daya har zuwa sama ta farko duk inda ake a duniya haka suke yanzu duk akwai inda akwai irin wannan majalisin haka suke kaga ko ashe ba mu yi asara ba ko to Allah ya ba mu ikon jajircewa kuma ya saka mana da gidan aljanna saboda haka anan zamu takaita abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa amma kuma muka kuskure Allah ya yafe mana ya gafarta mana zunubanmu ya kamar yadda ya tara mu a wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu a cikin firdausil a'la subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك